sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To mai saurare garkame wani professor dan China wanda aka kama shi yayin da yake hira da gidan talabijin na muryar Amurka na ci gaba da janyo suka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam da kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullun waɗanda suka bayyana damuwa kan ƙara kuntata ma dan adawa da ƙasar China ke yi. Professor Sun Wangwen wanda aka wato ada yake koyarwa a jami'ar Shandong wanda kuma aka san shi da sukar tauye haƙƙin dan adam da gwamnatin China ke yi, an yi imanin cewa an rike shi ne a wani otel din soji dake Jinan gabashin China. An yi awan gaba da shi ne yayin da ake hira da shi a sashen harshen sinancin Mandarin na muryar Amurka da safiyar ranar Laraba. Hukumomin China sun ki bayyana dalilin damke professor. Muryar Amurka ta yi yunkurin tuntubar sashen yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen China don jin tabakin su. To amma an katse wayar salular da akan yi amfani da ita wajen tuntubar su, kuma an ki ansar wayar tarho. Sabon shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya yi kira ga 'yan kasar da su haɗa kansu kwana guda bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya yi nasara a zaben shugaban ƙasa, a yayin da shi kuma jagoran 'yan adawa ke cewa zaben na cike da maguɗi kuma zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Da Mnangagwa da jagoran 'yan adawa Nelson Chamisa kowannensu ya kira tare manema labarai a birnin Harare a jiya Juma'a, inda ya yi kirarin shi ya yi nasara a zaben wanda shi ne zaben farko a kasar tun bayan tsige da daɗaɗɗen shugaba Robert Mugabe. Hukumar zaben ta ce Mnangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na ƙuri'un, a yanda shi kuma Chamisa ya samu kashi 44.3 cikin 100 saboda samun akalla kashi 50% na ƙuri'un da Mnangagwa ya yi ya kauce ma zuwa zagaye na biyu. Mnangagwa dai jiya Juma'a ya yi alkawarin zama shugaban ƙasa ga kowane ɗan Zimbabwe, ya kuma ce Chamisa zai taka muhimmiyar rawa kan makomar ƙasar ta Zimbabwe. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir jiya Juma'a ya ce zai rattaba hannu kan yarjejeniya ta ƙarshe taraba mukamai da 'yan adawa da kuma sauran masu tayar da ƙayar baya saboda a kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru kusan 5 ana yi a ƙasar. Tun da farko ministan harkokin wajen Sudan Muhammad Al-Dirdiri ya isa birnin Juba don tattaunawa kan abin da ya kira muradu na bai ɗaya da shugaba Kiir da ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Neil Dingen Al-Dirdiri, wanda shine babban mai shiga tsakani a wannan tattaunawar da ake yi, ya gaya shirin yada harkokin Sudan ta Kudu na muryar Amurka cewa yana sa ran dukkanin bangarorin za su rattaba hannu kan yarjejeniyar a goben Lahadi a Khartoum babban birnin kasar Sudan. Wasu 'yan kunar bakin wake su biyu saba da bindigogi sun afka cikin wani masallacin 'yan Shi'a da ke cike makil a gabashin Afghanistan a lokacin sallar Juma'a, suka halaka mutane akalla 29 banda raunata wasu 81 da suka yi. Maharan sun kutsa cikin masallacin na Gardes headquarter Lardin Paktiya, suka bude wuta kan masu ibada sannan suka tarwatsa kansu, abinda babban shugaban 'yan sandan lardin Ras Muhammad Mandozai ya gaya muryar Amurka kenan. Shugaban ma'aikatar lafiyar lardin Walayat Khan Ahmad Zai ya gaya muryar Amurka cewa an kai wasu da suka ji raunuka a asibiti. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin a Paktia mai makwabtaka da kasar Pakistan. Jiya jama'a, jami'an bincike sun kammala binciken harbin kan mai uwa da wabi mafi muni a tarihin Amurka na baya-bayan nan. Suna masu yanke hukunci cewa dan bindigar shi kadai ne ya aikata kashe-kashen ba tare da bayyana dalilin ba. Stephen Paddock, wanda ya hallaka mutane 58 tare kuma da rawanta wasu 800, ya mutu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin. Karamin sani kukumi ne.
Cututtukan da suke kashe yara kankana ga layin su, riga kafin su a kyauta ne, kai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati da amma.
Madalla, kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaje, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan hatsarin da ke tattare da tsallake yi wa yara rigakafi ko kuma kin wa yara rigakafi kwata-kwata. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan yadda mata kan kamu da cutar yoyon fitsari da kuma dalilan da ke sa su dogon jinya ko da kuwa bayan an yi musu aiki. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi magana ne akan nasarorin da ake samu a jihar Niger, Nigeria wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoton mu na hudu zai yi mana magana akan irin gudunmawa da wani asibiti ke baiwa mata da yara ƙanana wajen kula da kiwon lafiyarsu a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahoton mu na biyar, wanda kuma shi ne na ƙarshe a cikin shirin, zai bi shirin nan na N-SHIP da ke zaburar da mata su rinka zuwa awon ciki a jihar Bauchi domin ganin yadda ayyukan nasu ke gudana. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
Illar rashin yi wa yara ƙanana rigakafin cututtukan da ke halaka su? Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita.
Farfesa Isa Abubakar, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, ya bayyana illar rashin yi wa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5 rigakafi.
to kaga dai idan ba a yi wa yara wannan rigakafi ba cututtukan nan da ake gudu suna shiga yaran yawanci daga cikin cututtukan nan suna daukar rayuwar yaran ne ma mutuwa ake yi ba kida misali kaga kaman tarin fuka cuta ce wacce hanyar numfashi fa take kamawa to kaga numfashi kuwa a ce babu shi ai kaga mutum ba lokaci ne za a jira kawai to kuma banda haka ma cutar ta tarin fuka tana kama wasu bangarori na jiki misali kaman kashin bayan mutum ma zai kamu sai kaga yana rarikewa mutum shine sai kaga ma wani lokacin ya zama wato ya rasa lakashi ake ce paralyzed wani lokacin kodar sa ne ma za ta kamu wani lokacin watsuwa take gabaki daya jikin ta zamana ta watsu ko ina ta tagayyarar da mutum har ma dai ya mutu to ban da wannan kaman tarin kaman cutar koda cutar hanta ita ma idan ba a bada kariya akai ba mutuwa ne karshen ta tarin laladin nan wanda zai kama yaro kaga yana ta tari ba tare da ya shirya ba yayi har numfashin shi ya dauke to irin wannan daukewar numfashin wani lokacin har yakan sa su suma sai kaga abinci ma idan ya ci amai yake yi saboda tarin abincin baya zama kankace kwabo in aka yi makonni da dama duk sai ya kanjame saboda babu abinci a jikinsa to wannan ma yana daukar rai ballantana su sarki hakora shi ma numfashi ma mutum ba zai samu lokaci yayi ba har numfashin ya dauke mutuwa ta zo to zaka ga yawancin kowane cutar daga cikin su in aka bi ballantana kyanda ita ma ka gani tana taba kowane bangare na jiki ta sa mutum shi ma duk ya kare ta tattaba kwakwalwa duk shi bangare na jiki babu inda bata lahanawa eh dukkan su suna iya faruwa wai idan ma ba na farko to kaga duk irin hakan ya faru ana mutuwa to in kuma ba a mutum ba to ana samun wasu matsaloli wadanda watakila in yaro yana kasa har rayuwarsa ko ya makance ko ya kurmance ko ya gurgunce gabaki ɗaya misali kaman cutar shan inna ita an san gurguncewa ne to ita ma in tayi tsanani akwai inda har numfashi take hana mutum yayi ya mutu in bai mutum ba kuma ya samu wannan gurguncewa kaga har abada shi ya zama wani nakasashe da ba zai iya samun amfanuwa yadda zai so a rayuwarsa ba to haka kuma sauran kaman kyan dadin ita ma tana iya lalata ido tana iya kurmantar da mutum tana iya sa ta shafe mishi wato basira ya zama kaman wani damsul basira saboda ta cutar da kwakwalwar to haka kuma hadda zamu sa sankarau ma a cikin waɗannan cututtuka domin ita ma tana daukar rai kuma in bata ba a mutum ba ita ma su kurmancewa su makancewan duk da na ƙasa sauran bangarori na jiki duk ana iya samu to kaga saboda illolin da suke jawowa gaskiya yake da muhimmanci ya zamana an bada kariya a gare su
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
Wasu mata dake fama da lalurar cutar yoyon fitsari sun shaidawa wakiliyarmu Halimatu Abdullahi yanda suka kamu da cutar da kuma bayanin da wani likita yayi mata na dalilan da ke sa mata masu cutar yoyon fitsari ke yin dogor jinya koda kuwa bayan an yi masa aiki Halimatu Abdullahi gare ki
Fatima da mu yoyon fitsari ne ya kawo ni asibiti
to yaran ki nawa
ba ni da ko daya tun da na aibi sau daya shekara 11 ban sake samu
lokacin da kika zo haihuwa din biki zo asibiti bane ba har kika hadu da wannan larurar
eh da nayi na uda ko na biyar haka yin asibitin hade ji aka min tiyata aka cire min dan bare
to yanzu yaya alakar ki da mai gidan ki har yanzu kuna nan tare
a gaskiya ya rubu da ni ya sake ni saboda fitsari yanzu dai an min aiki ban samu kuma yanzu in Allah ya yarda Allah ya taimake ni daga wannan zarrabi
Zuwaira Ibrahim larura ce ta yi mutsari ba an taba haihuwa
biki taba haihuwa ba amma ya aka kika hadu da larura
ciwon ciki aka yi min tiyata kuma aka yi min karin mutsara
yanzu kuna tare da mai gidanki
muna tare da shi
an yi miki aiki ne ko ana shirin
an yi min aiki
to ko me ke sanya matan ke dadewa a asibiti yayin da suka samu wannan larura Dr. Sulaiman Ado shine shugaban babban asibiti dake garin Jahun kuma cibiyar matsugunin masu yan fitsari a jahar Jigawa
kuma ta zo haihuwa saboda hanyar da zai huce yaran in ta yi kada to kan yaron sai ya mannu da kashi da kan yaron sai su hada nama tsakiya sai su matse shi in sun matse shi to wannan shine sai gurin naman gun sai ya ribe idan ya ribe shine sai a samu bula da za ta samu tsakanin ita mafitsara da kuma wajen da yaro zai fito kin sai ce mutum ya samu wannan to shi naman wani gu ya ribe wani gurin kuma ya kusa ribewar so in kace zaka yi aiki a lokacin to zaka iya yin aiki da gaba kuma ya bude to dole sai ka bar shi gaba ɗaya iyakun duk da ya ribe ya fita an san iyakun da ya zama affected kunna ma a san cewa ina ne za a dinke din inda ka misali hanyar kawo doka ka sa ka yanka zaka yi dinkewa direct amma tunda naman gurin ne ya ribe to sai ka bashi enough time gurin ya zama well demarcated kafin nan ka fara tunanin cewa zaka yi dinki a gurin tar one kenan to kuma wannan matsayar ta yi jijiyoyin da yake supply din kafar su shi ma ya matse shi sai zama cewa su za su zo ba sa iya tafiya to ko ka musu aikin ma sai ka ci gaba da musu physiotherapy har kafar su ta koma tafiya normal dan ba za ka ga suna ta jefa kafa shi ma wata matsala ce sannan uku saboda ita jakar take rike fitsari kullun fitsari baya zama daga shi go ya fice daga fitse to ta collapse ba ta iya rike fitsari wannan training da aka mata da na rike fitsari ta bubbude dan ji fitsari ya tare kafin kai to ba ta wannan senses din so duk inda ta ji dan fitsari ko kaka ya shiga ko da yinkin sai mace ta fitsari to dole sai an koya mata rike fitsarin kansa wadannan abubuwan su ne suke daukan lokaci da yawa yanzu ake gwada ta kusan kwana 40 kafin ma a tunanin magana aiki sannan aka aikin za a ci gaba da other physiotherapy da training kafin nan ai fara magana sallama su to shi ne abin da sai dole bayan da zaka kai BBF center ka yi tsammanin kamar mutum ya zo yau kamar operation gobe ta fita zai
Dr. Sulaiman Ado kenan Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a jihar Neja dake arewacin Najeriya ana ci gaba da samun nasarori wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro inji wakilinmu Mustafa Nasir Batsari
A yanzu haka dai ana samun ci gaba a yaki da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria a jihar Neja dake arewacin Najeriya kwamishinan lafiya na jihar Neja Dr. Mustapha Jibril ya ce nan gaba kadan ne ma ake sa ran ganin bayan cutar kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bukata
alhamdulillah halin da ake ciki yanzu a kasan ma gaba daya shine matsalan ciwon soro ya fara murabuwa yanzu nan amma har yanzu akwai abubuwan da suka rage da ya kamata a yi a kasa yanzu da kuma jihar Niger mai girma gwamna muna kan hanyar kokarin wanda insha Allah muna fata nan da dan shekaru kadan za a zo gaba daya ma daina samun ciwon soron gaba daya mun kaddamar da bayar da magunguna na ciwon soro da za a rabar da shi gaba daya a Niger State gaba daya da za a dinga bayar da maganin ciwon soro for free kuma kowa da kowa ne ba babbantawa yara manya mata masu ciki akwai maganin ciwon soro daban da ake ba su nasu daban kuma kowa da kowa ne ake ba magungunan nan
kwamishinan lafiyar a jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce duk da yake dai ana samun wannan nasara to fa babu shakka akwai bukatar samun haɗin kan jama'a akan lamarin
eh baban kiran zama amfani daga jama'a ina so mu sani cewa a jihar Niger ja maganin ciwon soro ana bayar da shi kowa da kowa je neman maganin ciwon soro ba sai ya bayar da ko naira daya ba ja mai girma gwamnati Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello da federal government a karkashin general professor Muhammadu Buhari sun hada muna hada kai da federal government da state government ana tabbatar cewa yanzu nan da kuma global fund cewa yanzu maganin malaria ba sai mutun ya bayar da ko naira daya ba dan shine kuma cutan da yafi damun mutanen mu a yanzu nan so jama'a ya kamata su sani kan su bari ana yaudaran su ana sa suna biyan kuɗi mu kuma zamu ci gaba da kokarin mu da tabbatar cewa muna sa ido akan yanda ake rabar da wannan magungunan so nagode kwarai da gaske
ko baya ga wannan ma dai jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger na nuna bukatar ganin jama'a sun dukufa wajen baiwa tsaftar muhalli muhimmanci kasancewar kazanta na daya daga cikin dalilan da ke haddasa yaduwar cutar ta malaria Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
wani asibiti mai zaman kansa a maradin jamhuriyar Niger ya miƙe tsaye wajen tallafawa kiwon lafiyar mata da ƙananan yara inji wakilinmu Shu'aibu Mani
a haɗin gwiwar asibitin Ibn Sina mai samun tallafi daga ƙasar Kuwait da bangaren gwamnatin jamhuriyar Niger na matukar hubasa wajen kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Madam Usaini Maimuna, shugaban asibitin Ibn Sina, ta bayyana cutukan da ke haddaba yara da kuma irin ɗaukin da likitoci ke badawa.
Duk aikin da kuka sa ana yi cikin likitoci mu ma na muna yi, kuma muna aiki akwai bangaren shan magani na mata na hutu, kuma akwai bangaren magani na rashin lahiya, kuma muna awon ciki, muna tsaga na yara da awo ne nan mata na zuwa suna haihuwa likita Ibn Sina.
Galibi idan aka kawo yara kamar wani irin cututtuka kuke gani gare su?
Kun san harkar cututtuka akwai lokaci-lokaci. Yanzu an ga lokacin da muke ciki dai ana samun ƴan masasarin ne na yanga lokaci, akwai majina, ana samun gudana ga yara, su ne yawanci da su ne muke yawan samu.
Shi yanzu magani na yara ta ina yake fito ku?
To magani na yara nan da kuke Ibn Sina ita kama ba ɗaya take da sauran likitoci ba, don da consultation ma in yaro ya zo ko babba sai amshar lasitin ke gare shi. Kuma duk maganin da za a baka dangance da rashin lahiyar ka ne, dangance da abin da ya kamata a baka. Kowane magani akwai kuɗin shi da muke azawa, kowane dangance da ciwonka za a gaya maka ga abin da ya kamata ka bada.
Ita likita Ibn Sina tana da halaka da kungiyar ta ƙasa da ƙasa AMA ta ƙasar Kuwait. Za a ce haɗin gwiwa ne kuke tare da gwamnati domin kula da lafiyar mutane?
Don da su bangaren magani kanga su duk su suke sayan magungunan su kansu wajen rashin lahiya, amma duk abin da ya shahi wani tsaga, wani maganin hutu, wani maganin masassara, duk muna da tallafi gwamnati shike kawo mana. Kuma amma muna da tallafi bisa masu hannu da shuni suna kawo mana bisa duka abin da ya kasa ana yi cikin likita kyauta bangaren tsaga ta yara, kyauta bangaren shan magani da maganin hutu kyauta.
Ibn Sina mata da ƙananan yara suna zuwa?
Mata suna zuwa, yara ana kawo su sosai wurin magani.
Mata dauke da ƙananan yara da mata masu ciki ka musu kira a zuwa wannan likita ta Ibn Sina.
To abin da ya kawo mu diba lahiyar jikin mu, kuma alhamdulillah mun gode ma Allah, gaskiya tana yi Ibn Sina.
Bangaren ƙananan yara ana kawo su?
Muna kawo su gaskiya, kuma muna jin daɗi.
Shin yanzu kin zo awo kamar na nawa ne za a ce a kin zo?
Awo yanzu na huɗu ne nisa.
Babu wata tangarɗa ku da likitoci?
Ya babu tangarɗa ko guda.
A matakin wayar da kan mata, Madam Usaini Maimuna, shugaban asibitin Ibn Sina.
Duk matsaloli da indai na kiyon lahiya ne, bangaren rashin lahiya ne, bangaren haihuwa ne, bangaren ɗaukar maganin hutu ne, bangaren awon yara da tsagar su, muna kira gare su Ibn Sina. Muna duk abin da an kasa ana yi kyauta, muna yi shi kyauta, kuma duk abin da ake yi da ƴan kuɗi kuma muna gaya musu. Ka a zamana gida likita tana nan tare da ku.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
Shirin nan na Nship da ya dauki gabaran taimakawa mata su rinka zuwa awon ciki da zarar an sami juna biyu na ci gaba da zagaya jihar Bauchi baki ɗayanta domin ganin yanda ayyukan nasu ke gudana. Amina Abdullahi Girbo ta bi tawagan shirin a zagayen nasu. Ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Kwamishinan lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim ta yaba da aikin Nship a karamar hukumar JAS da ke jihar Bauchi.
Ya mun gamsu sosai domin daga Maluka government da muka ji office din shi Primary Healthcare Director din, mun ga cewa office din shi gaskiya kamar ma office din commissioner ne, domin komai da komai an gyara shi, kujeru masu kyau, table masu kyau, an canja winduna, kasan office din ma da kanshi ya zamo abin sha'awa. Sannan kuma bayan haka mun garzaya mun zo wannan asibiti ga sabbin gine-gine da aka yi saboda wannan program na Nship. Sannan kuma ga wanda ake ci gaba da su, gine mun ga gine-gine sosai da ake yi wanda kuma aka riga aka yi aka gama da su, har akwai mutane an yi quarters wanda mutane da su ma'aikata da su iya zama, gashi nan sun shiga. Sannan shi kanshi asibitin an mishi gyare-gyare, sannan kuma sun sayi kayan aiki da yawa kamar a fannin magunguna ma da kafin a fara ba su da inda suke kamar pharmacy inda da samu magunguna, amma yanzu mun zo mun ga cewa sun yi katoton pharmacy ga magunguna da yawa, sannan ga gadaje sabbi, kuma duk dai an gyara asibiti. Sannan kuma yadda ma ake lura da majinyata ya canja ya gyaru, yanzu akan yi awa 24 ko da yaushe ana ganin majinyata, ko da yaushe maras lafiya ya zo nan asibitin zai samu a ganshi, saboda ka duk wannan taimako ne daga wannan program na Nship, wanda program da muka san cewa idan kana aiki based on aikin da kai haka za a baka kuɗi, kuma kuɗin na kai zaka sarrafa shi, zaka iya amfani da shi yadda kaga ya dace don ka gyara asibitocinka, sannan kuma a samu lafiya mai kyau. To ma'aikata, gaskiya anan asibitin kan mun san cewa ba su da damuwa yanzu, yadda mutane mun tambaya kuma mun gani cewa ko da yaushe suna bakin aikin su, kuma suna aiki yadda ya kamata, aiki da kyau, saboda haka zamu ce musu ne kawai su ci gaba yadda ya kamata.
Commissioner lafiyar kenan Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim, mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman, ya godewa shirin Nship din taimakawa al'ummarsa.
Hello Commissioner, muna a farko muna ta yake farin ciki da addu'a na wannan kami da kike na Commissioner na lafiya a wannan jiha. Shi Allah cikin hukuncinsa ya sa ki ziyarci wannan masarauta domin ki gane mai idonki kan abubuwan da ke gudana a asibitocin, abin da ya shafi kiwon lafiyar al'umma wannan yanki. Wannan abu ne na godiya kwarai, mun yi farin ciki da haka. Kuma ina daɗa shaida ma wannan commissioner, waɗannan mutane muna aiki tare da su kwarai da gaske, musamman shi director PSC da ma'aikatarsa, duk abin da ke gudana suna sanar da mu. Inda aka samu ɗan matsala sukan nemi namu sa baki irin ta namu hanyar da ya kamata, musamman wajen yadda za a samu mutane suna zuwa wannan asibiti ɗin da kuma haihuwa asibiti da zuwa rigakafi. Ko kwanakin baya sun ɗan mun report na wajen general hospital da mutanen da ke kusa da na asibitoci ba sa zuwa rigakafi na yau da kullum, domin sa an kira masu unguwanni an yi magana da su, kuma da yadda Allah abubuwa za su canza yadda ya kamata. To wannan shi ne ɓangaren da muka fi sa ƙarfi a kai, yadda mutane da al'umma za su yi amfani da waɗannan facilities da aka kawo domin su.
Mai martaba Sarkin Das kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Baucin Yakubu, Maryam Bashir Bugaje gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaje ke cewa a huta lafiya.
Mu jira gwamnati ta mana komai ba, komai gwamnati a
maza da mata.
Wannan shi ne
Fadi Muji.
Matasa ne masu ilimi, matasa ne da idonsu ya riga ya bude, suna son su ji daɗin rayuwa, ba su da aiki.
Rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake.
Internal security. Dole a yi kokari a gano su waye ne suka aikata shi.
Sai ku ziyarci shafinmu na Facebook @voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin ku a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Nijar, domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin Fadi Muji tare da ni Aisha Muhammad.
A gaida malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
la meilleure